sont proches de zéro, selon un responsable.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodiyo shi a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku salama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa kasar Burtaniya ta bayyana tallafawa tarayyar Najeriya da kuɗaɗen da suka kai kan ₦12,600,000 domin tunkarar 'yan ta'adda. A jamhuriyar Nijar kuma shugabannin al'ummar yankin Difa sun nemi haɗin kan al'ummar yankin domin ganin an samu nasarar zartar da shawarwarin da aka tsayar a yayin rangadin shugaban kasar Muhammad Bazoum a yankin Difa makon da ya gabata. Idan mun sake komawa tarayyar Najeriya kuma za a ji cewa an samu tashin gobara a makarantar marayu da marasa galihu ta jihar Adamawa da kuma ta yi sanadiyar konewar illahirin kayayyakin makarantar. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar, to amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bayan da gwamnatinsu ta kasa cimma ƙuduranta game da rigakafin COVID-19 zuwa ranar tunawa da samun 'yancin Amurka, yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurka da ba su yi rigakafin ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus, musamman nau'in cutar na baya-baya da ake nuna damuwa a kansa. A yau aka shirya Biden zai yi jawabi a fadar White House akan yaki da COVID-19 da kuma shirin rigakafin cutar, yayin da damuwa game da yaduwar nau'in cutar na Delta a kasar ke karuwa. Gwamnatin Biden ta kudura aniyar yi wa Amurka kashi 70 cikin 100 a kalla kashin farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan Yuli da ta wuce, wato ranar tunawa da samun 'yancin Amurka. Cibiyar Daƙile Yaduwar Cututtuka ta Amurka ta CDC ranar Juma'a ta faɗi cewa Amurka kashi 67 cikin 100 ne suka karɓi rigakafin kashin farko, kashi 47 cikin 100 kuma sun kammala karɓar rigakafin. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru 20. Jami'an na Amurka sun kashe wutar lantarki a sansanin yayin da suka bar wurin da dare, a cewar jami'an sojoji, ba tare da sanar da sabon kwamandan sansanin na Afghanistan ba, wanda sai bayan fiye da sa'o'i 2 da tafiyar jami'an na Amurka ya samu labari. Sojojin Afghanistan sun nuna yadda sansanin yake a jiya Litinin, muhimmin wurin da Amurka ta gudanar da ayyukanta na yaki don murƙushe 'yan Taliban da kuma farautar 'yan ƙungiyar Al-Qaida da suka kitsa hari kan Amurka a watan Satumban shekarar 2011. A ranar Juma'a ne Amurka ta sanar da cewa ta bar sansanin sojan samanta mafi girma a ƙasar gabanin janye rukunin ƙarshe na dakarunta da ma'aikatar tsaron Pentagon ta ce za a kammala kwashe su zuwa ƙarshen watan Agusta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Elsa ta dira kasar Cuba a jiya Litinin, inda ta doshi yankin jihar Florida na Amurka bayan da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 3 a yankin tsibirin Caribbean. Guguwar Elsa ta ratattaka yankin kudu maso tsakiyar Cuba a jiya Litinin dauke da iska mai gudun kusan kilomita 95 cikin sa'a daya, a cewar cibiyar nazarin yanayin Cuba. Guguwar ta kuma kunshi ruwan sama mai yawan gaske. Jami'an Cuba sun ce sun kwashe mutane 180,000 daga gidajensu a wuraren da ke tattare da hadarin ambaliyar ruwa. Galiban mutanen da aka kwashe sun je gidajen 'yan uwansu ne, yayin da wasu kuma suka nemi mafaka a cibiyoyin tsugunar da jama'a na gwamnati. An gano gawar mutane 4 bayan zaftarewar lakar da ta faru a birnin Atami da ake zuwa yawon bude ido a Japan, a cewar jami'ai. Zuwa jiya Litinin, kusan jami'an aikin ceto 1,500 suka yi ta hako baraguzan gine-gine a wata unguwa da ke tsakiyar birnin da ke kusa da teku, suna neman waɗanda suka tsira. Zaftarewar lakar ta ranar Asabar ta faru ne bayan kwanaki da yawa ana shiƙa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, wanda ƙwararru a fannin yanayi suka ce birnin Atami bai taɓa ganin irinsa ba a watan Yuli. Har yanzu ba a san inda akalla mutane 80 suke ba, duk da cewa hukumomi na kokarin tabbatar da inda suke, suna kuma fatan wasu suna wasu wuraren daban a lokacin da bala'in ya auku.
kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda biyo bayan babban taron kasashen duniya kan ta'addanci kasar Burtaniya ta bayyana tallafawa tarayyar Najeriya da kudaden da suka kai fam miliyan 12,600 domin tunkara yan ta'adda daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kenan
taron da kasashen duniya suka kammala a birnin Rome don kawo karshen yan ta'addan ISIS da kuma tasirin su a Afrika da dazumar dakile barazanar tsaro da kuma yan ta'adda yankunan da ke hannun yan ta'addan taron kazalika ya kuma cimma dakile hanyoyin samun kudaden shiga na IS da ma tsarin ta na farfaganda abu mafi muhimmanci kuma anan shine kasashen duniya dai sun kuduri aniyar marawa Afrika don kara tunkarar yan ta'addan akan haka Burtaniya ta dau alwashin samarwa Najeriya tallafi na musamman don kara tunkarar yan ta'addan ISWAP a arewa maso gabashin kasar da ma yankin tafkin Chadi sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab ya bayyana bada tallafin fam miliyan 12,600 don yakar yan ta'addan ISWAP a nan Afrika ta yamma masanin tsaro Dr. Kadiru Adamu na ganin taron na da muhimmanci
wannan taro wanda gamayyar kasashe wanda ke yaki da ta'addanci wato Global Coalition on Terrorism taro ne mai muhimmanci in muka diba bayan harin da aka yi na watan 11 shekara 2001 duk lokacin ita America ta fara jagorancin wannan yunkuri da ake da yaki da ta'addanci to kuma an yi ta samun taruruka kasancewa a wannan karon ministoci na tsaro na kasashe kusan 70 da wani abu da kuma su yi waiwaye su ga inda tafiyar ta take to a wannan bangaren ne sai suka nuna cewa lalle suna fuskantar matsalar ta'addanci a Afirka da kuma niyyar za su magance wannan matsalar na ta'addanci
duba da yadda ISWAP ke lawar gaban hansi a arewa maso gabashin Najeriya kwararru a wannan yanki irin su Dr. Hussein Hassan na cewa lalle kam an yi yanka akan gaba
to gaskiyar magana shine duk kwarewarka sha'anin yaki da sauransu gaskiya yana bukatan kayan aiki kuma kayan aiki na zamani to saboda haka wannan kudi zai taimaka domin sau da dama idan ka ji an kara da ɗan ISWAP da ɗan Boko Haram a da sai ka ji ana maganar cewa makaman su din ma kusan sun fi su fi na sojojin mu so kaga wannan kudi zai bada daman a sayi manyan makamai wanda zai yake su so ni ina ga zai tasirin rage in ma bai kawar da abin gabaki daya ba
shi ma tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afrika tara Alhaji Baba Ba'aba dan masanin fika ya ce suna maraba lalai da wannan tallafi
wanda yake son zaman lafiya a Najeriya wanda yake son zaman lafiya a Afirka ta yamma dole ayi murna akan cewa an samu saboda haka duk taimakon da za a yi bai yawa ba bai kadan ba wannan taimakon zai taimaka akan abubuwan da sauran kasashe suke yi
yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan hoppasa zai yi domin inganta zaman lafiya da walwala a wannan shiya Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To har yanzu muna kan batun da ya shafi tsaro amma a wannan karon a jamhuriyar Nijar inda shugabannin al'ummar yankin Difa suka yi fatan samu haɗin kan dokacin jama'ar yankin domin ganin an samu nasarar zartar da shawarorin da aka tsayar a yaran gadin da shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya gudanar a yankin na Difa a makon da ya gabata inda aka kaddamar da ayyukan mayar da yan gudun hijira zuwa garuruwan su na asali bayan kusan shekaru 6 da suka tserewa rikicin Boko Haram a wata hira da wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma yayi da dan majalisar dokoki Bulu Muhammadu ya ce wajibi ne ko ne dan yankin ya bada hadin kai domin dorewar wannan shirin
dan mai arzikin talaka mene ne gonan shi da gidan shi da dan dabbobin shi to ya babu gonan babu gidan kenan shi fa kan kasa yana da babban aiki a gaban shi akwai babban kalubale mene ne wannan mutane dole sai su samu sani kenan shi ne kira muke abin da yayi ne ya mika kanu shi kowane bangare a samu wannan mutane su samu wajen mu a samu wannan mutane su komo kuma shi ne abu ku kamu kuma dole sai gwamnati ya kama mutane kar su zube hannu a ce a'a ko mu gwamnati zai a'a shi ne ku kamu in sun koma gari ya toka kila koko insha Allah mutane za su samu abin da za su ci su jabe su nemi noma in sun kama gonar su sai yin noma abin da za su ci kenan na gidan kuma gwamnati sai kama musu a sake gina musu gidan
matasa da dama na korafi akan rashin samun aikin yi a nan jihar Difa akwai ma da dama daga cikin su waɗanda suka yi karatu suka kammala suna da takarda sun ka samu aiki sai dai su ga an dauko ma'aikata daga wasu sassan ƙasa
wannan babban kokan mun mashi kaban ƙasa don ka bar mu wanda sun yi karatu yau wannan harkar nan Boko Haram da ya hawo tun 2015 ne 2015 a lokacin yaro mai shekara 13 yau in ka kara shekara 6 da samun shi yaro yana da shekara 19 a lokacin wanda yake da shekara 20 yau yana da shekara 26 wayannan yara ba su da karatu ba su da abu ba su da wurin da za su tafi wannan shine babban kalubalen da yake a gaban mu dole shi mun ga mashi kafasa sai ya samu ma wannan matasa aiki shi kuma matasa inda ka gani jihar koko kasa an babu ake yara matasa sun taru hudu guda ba su da abin yi shi ma wannan babban wani kalubale ne
to za mu sake komawa tarayyar Najeriya amma a jihar Adamawa inda aka samu tashin gobara a makarantar marayu da marasa galihu ta jihar gobarar da ta yi sanidiyar konewar illahirin kayayyakin makarantar ana da iya cewa wannan al'amarin ya zo da sauki saboda ba a samu asarar rai ba to sai dai hukumar gudanarwa ta makarantar ta mika kokon baranta zuwa ga gwamnati da ma masu hannu da shuni domin sake farfado makarantar kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar Adamawa
gidan marayu da marasa galihu a jihar Adamawa ya kama da wuta sakamakon gobara da ya tashi a jihar Adamawa inda yayin nasarar lakume dukiyoyi da makayan abinci a gidan marayu da marasa galihu a jihar Adamawa mai taken da ra'aya Openage Foundation ya kone kurmus sakamakon gobarar da ta yi kamari su kuwa marayun sun koka sakamakon irin wannan asarar da suka cinci kansu a ciki wannan asarar dukiya da ya kasance a jihar bai ma taba rayukan al'umma ba Hajiya Aisha Kamis ita ce shugaban wannan makaranta na ra'aya Openage Foundation da ke nan jihar Adamawa wadda ta koka ta kuma yi kira ga al'umma da kuma gwamnati domin su kawo musu agaji to ko menene ma ya sanya Hajiya Aisha ta asasa wannan makarantar na ra'aya Openage Foundation
ganin yara marayu sun yawa kuma suna tayawace babu wanda ya kula su karshe su suke zama ƴan shila masu barna a bayan ƙasa da sauransu da ya kamata mu kafa mu jawo su su samu su zama su ma mutanen kirki su zama ƴan ƙasa na gari
ita ma na ta bangaren commissioner mata da rai al'adu na jihar Adamawa Mrs. Lami A Ganda ita kuwa cewa ta yi wannan lamari dai za su yi yana su kokari domin su ga sun tallafa a wannan makarantar kuma ta jajantawa marayu da marasa galihu da suke zaune a cikin wannan makarantar
gaskiya an yi asaran dukiya sai dai abin da muke fariya da shi shine bai shafi rai ba to abin da ya faru a nan gaskiya abu ne dai kamata a kasa yabi
Mareniya a wannan makarantar wato Aisha Muhammad Muhammad wadda ta koka sakamakon asara da gobarar ya janyo ta koyi kira ga gwamnati domin su kawo musu agaji ko yaya suke ji akan wannan gobarar
ya mana illa ya kokona binci da yawa ya kokona katifu da kuma sauran kayayyaki
shugaban makarantar Hajiya Aisha Kamis ta yi godiya wa Allah subhanahu wataala Salisu Muhammad Garba sashin Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
To madalla za mu sake komawa a jamhuriyar Nijar inda yau Talata aka fara gudanar da jarabawar kananan makarantun sakandare ko jarabawar shiga makarantun sharafagen shiga jami'a da ake kira BAPC ko Biredi a takaice a cewar hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar ta Nijar sun dauki dukkanin matakan da suka dace domin kaucewa matsalolin da aka saba gani a lokacin jarabawa to koyaya al'amarin yake a yankin da magaram ga Tamar Abari da karin bayani a wannan rahoto
Habu Mudi shine mukaddashin director ilimi na jihar da Magaram ya fara da bayyana adadin daliban da za su zana jarabawar ta BPC
a cikin jihar da Magaram muna da dalibi 19783 cikin su muna da mata 9084
duba da irin yadda aka yi ta fuskantar matsaloli na magudi da satar jarabawa a baya hukumomi sun dauki dukkan matakan da suka dace
wani abu na musamman da aka yi hukuma mai sa ido ta halsiya ta kasa tana tare da mu sun zo su kama mana don su gari ya kokarin aikin da ake a cikin ishi a tsare-tsaren wannan na BPC ba a babu yaro kuzini ya shiga cikin kalaskin shi ta wannan waya ta salula idan aka kama yaro wanda ya ki gun doka wannan aka kama shi doka za ta yi aikinta
kungiyar iyayen dalibai ta bakin shugabanta Muhammad Lawan Kulbali fatan alkhairi suka yi
yau yara sun shiga jarabawa wadda wata tara suna karatu to mun musu fatan alheri kun san mun ranar da aka sa ta fara mun sa a dage ta aka kara kenan kara muku kuzari an kara muku lokacin zaka kara nazari
kuma dai dalibai sun ce babu wani fargaba
sunana Aminatu Muhammad Sani mu dai mun gode wa Allah ga mun mun yi karatun mu mu fata mu Allah ya ba mu sa'a
Tamara Abari murya Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger
to karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan Ocean Murya Amurka dake Benin Yamai yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin ɗan ƙasa da hukuma
ɗan ƙasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakanci kike kun karbin adalci da siyasan nan na fakiranci ka jaje cikin kada zalunci mai za ka bada cikin anci mai wannan hali yauki ne
matsare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma wanda ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
magana gratitude ya zama ina lillahi wa inna ilaihi raji'un
shi kuma da ganduje ya shigo a matsaloli sai suka hauhau kashi 17 da gwamnati take biya sai zama ba ta biya
duka ba ta ba wa gwamnati damar mu katsalan da a ciki yayin da za a sarrafa kudin in banya
matsalar fanshu a kasa baki daya abu shi sananniya ba jihar Kano ce kadai ba
asusun fashin da yake binka fashin sama da naira miliyan 50 ka ce wai kana da karancin kudi miliyan 198 dan ka biya normal sakamakon ka je ka ciri 15% na kowane fashin wannan 15% din kuma ya haura miliyan 198 to ai yanzu mina muke ragowar rayuwar ina kai ta
masallare kamar yadda aka fara ji shirin ɗan ƙasa da hukuma na wannan makon zai tabo batun haƙoƙin ɗan fashin jihar Kano da yadda ɗan fashin ke fuskantar kalubale saboda tabarbarewar tsarin biyan kudaden fansho a asusun kula da dukiyar ɗan fansho na jihar wanda ake yi wa lakabi da Kano State Pension Trust Fund
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke na samura ya zamanto da ne mai himma
madalla matsare zancen da nake da ku yanzu haka akwai ma'aikata da suka yi retire a jihar Kano cikin shekaru 2-3 amma ba su kai ga samun kudin su na gratuity ba wato wasu dunkulallun kudade da mai retire ke karba daga asusun fansho domin fasalta sabon rayuwa bayan kammala aikin gwamnati kafin daga bisani ya fara samun kudin fansho na wata-wata ba ga haka ɗan fanshon kanan na korafi game da yanke kashi 15 cikin 100 a kudinsu na fansho a watannin Nuwamba da Disamba bara
lokacin Malam Ibrahim shekaru a wannan lokaci babu da matsalar fansho idan ka fita ka ba da notice na 3 months ka ba da wata uku notice kafin ka fito an tsara da kudinka abubuwa suna tafiya so da ita gwamnatin Rabi Kwanko sai ta shigo sai abu ya canja daga nan muka fara samun wannan matsala aka kwashi kudin ma'aikata aka ja kai wannan gidaje banda Rawu da Kwanko Siya da Waida a lokacin ina cikin wanda suka fara haya ne yar me yasa za a dauki kudin ma a yi siyasa da su a wannan lokacin kai tsaya yara suka ta zage mu a gaba so daga karshe ma da gwamnati ta zo karshe suka fito suka ce eh sun yadda sun taba kudin to daga nan aka samu wannan matsala shi kuma da ganduje ya shigo a matsaloli sai suka hauhau kashi 17 da gwamnati take biya sai zama ba ta biya sai dai a dauki kashi 8 din nan na ma'aikata shi ake dauka yanzu ake biyan fansho amma da gwamnati na biyan wannan kashi 17 da ba za mu samu matsala ba ko yau gwamnati ta zama kuma tana biyan wannan 17 duk wata za mu fitar da cikin wannan
ko ɗan fansho nan na Kano yanzu ya kuke rayuwar kina
Allah ne yake rayuwa akwai ƴan uwa masu taimakawa akwai abokan arziki akwai ƴan wurare kuma da zaka je kai wani abu ka samu
Lami da Umarnin Matawalla kenan guda cikin ɗan fansho na jihar Kano. Kwamarar Badamati Umar shine kakakin kungiyar Pensioners Forum a jihar Kano. Ya ƙara bayani filla-filla akan wannan batu.
Magana gratitude ya zama ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gwamnati ne shuɗe kuɗin ta gada a gwamnati ta gada wajen sama da miliyan 900 ta watsar da su ta ƙara bashi wajen miliyan 19,000. Lokacin muna aiki ni da sauran mutane muka gaba mu yamba wannan magana muka kai ƙarar gwamnatin a lokacin injiniya Rabi Musa Kwankwaso zuwa FCC aka da ya ce shi FCC sai da ya kwana biyu a tsare yanzu ma da cin da ake a bele yake to wannan gwamnatin ta zo ana sa ran gari zai waye sai zaman tuma bannan da suka yi a yanzu ta fita gwamnatin injiniya Rabi Musa Bankusu domin zancen da ake yi shine tsarin dokar ta bada damar karo karo ma'aikaci ya bada kaso 8 mun dauke shi aiki employer ya bada kaso 17 to yanzu mun samu wani virus daga bangaren local government da Subet inda local government ne yanzu Subet ita kadai ana bunta default na over 33 billion naira ne ta 33 ake bin Subet kudin su da ba sa barwa na malaman primary sannan local government employee under Minister of Local Government su ma ba sa barwa mutane wajen 100 da wani abu ko 200 za su kawo karo karo kamata kowanne wata kowa a kawo abun da ya kawo tunda ba bai daya bane amma sai wani kawai zo na office ya zana check na miliyan 100 ya ce ya biyar amma da dukkan wayannan mutanen yin rufin yin wannan yasa kudade suka taru wanda ya haura naira miliyan 50 asusun pension yake bin gwamnati asusun pension da yake bin ka bashi sama da naira miliyan 50 ka ce wai kana da karancin kudi miliyan 198 dan ka biya normal sakamakon kaje ka ci 15% na kowanne pension wannan 15% kuma ya haura miliyan 198 to ai zamin da muke ragowar rayuwar ina kai ta
to Allah ya kyauta
kai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanki
sadai gwamnatin ta Kano ta kawo hanzarinta kamar yadda za ku ji daga bakin kwamishina na daya a asusun fansho na jihar Kano honorable mai fada Bello Kibiya
matsalar fansho a kasa baki daya abu sai sananniya ba jihar Kano ce kadai ba alhamdulillah tun zuwan wannan gwamnati ta mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje an yi komitoci akan abewa gwamnati shawara yadda za a gyara al'amuran a ƙarshe an yi komiti karkashin deputy gwamna wanda kuma rahoton kwamitin nan an kai shi council wanda kuma za a zauna da dukkanin masu ruwa da tsaki kamaki a duba a gani yaya kamata a kullo wannan matsala wata takisi take cinyewa akan harkar abin da ya shafi hakkin ma'aikata da suka bar aiki
jimlatan nawa ne ma'aikata nan da suke jiran hakkin su a wurin wannan hukuma
jumla kudin da mutane suke bi a wannan gida ta haura biliyan 20 da sunan gratuity tabbas wannan akwai wannan matsala ga kuma matsala da ake samu matsala da aka samu wanda take ta kasa baki dai kuma ta duniya a wani lokacin na kare tattalin arziki na duniya ga baki daya wanda idan kudi da yake shiga gwamnati yayi kasa dole abubuwa ma za a sami matsala wajen gudanar da su
me kuke gaya wa ma'aikatan nan ne dangane da waɗannan haƙoƙi nasu tunda kuma kun yadda akwai haƙƙin nasu akan ku
to abinda muke gaya musu dai shine bai wuce wannan bayanin ba da nayi a baya na yanayin da ake ciki da kuma kokarin da muke tsakanin mu board of trustee da ita gwamnati wajen samun bakin zaren na burbure ita wannan matsala a halin yanzu
to amma masana dokokin ƙasa da shari'a sun yi fashin baki akan kundi ko daftarin dokar da ta kafa asusun fansho na jihar Kano
dokar fansho ta jihar Kano wacce aka yi mata kuskurima a 2007 wanda ta nuna cewa ma'aikaci idan ya yi aiki ya zo lokacin yin retire sa ko kuma ya retire ta kashin kansa wanda kuma ya kai shekaru da dokar ta faɗa to a bashi haƙƙinsa na gratuity daga nan kuma za a dora a lissafi bisa annazin sashi na 7 na yanda za a fitar da yaya za a yi masa lissafin pension wato kuɗi da ake biya na wata-wata din nan sannan kuma idan mutum ya gama aiki abinda doka ta ce wato kalmar da ka amfanta a doka ta immediately na nufin da zarar misali cikin sauri da gaggawa a biya shi haƙƙin sa kuma kaga dokar abin ta ce ma shi tsarin muke ne mai faɗa muna ganin sashi na 209 ne kaga ai ba a rage wa ma'aikata albashi kara musu ake to shi ma ko dan fashu kamata ya rinka dubawa tsarin mulki ma abin da yake in an kara albashi misali to a kara dan fashu ko kuma aka duba fashu aka kara to in albashi kuma dube su a bisa doka ba ta ba wa gwamna damar misali katsalan da yanda za a sarrafa kuɗin fashu iyar ruwanka misali wato ya tabbatar da mutanen da ya saka suna aikin sai da dokar ta da su kuma majalisa suna ke tsara kallo
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanen ta kosassu babu filaraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a kasa duka kan ba tarbiya baci
lauya Nasir Adamu Aliyu kenan mai lambar kwarewar aikin lauya ta SAN kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kaimu yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku cikin nasara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya assalamu alaikum
garba ina tausan kan mu ba ma fata warne mar samu sai za a ido a wajen damu me yakin ni ta bidar ilimi
matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowanne lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki
wannan da farko ne hannun su wata duniya ce Allah ya kawo mu wanda ba ta buka mu su mutane da aka yi annaba wannan dama ba to amma idan ka dauki wayannan ka zama kai abin da zaka rika kai dariya ka dano bi kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba to dan dai ka ga kana saurayi ne amma baka zauna cikin zamanin ka ba
shi dai yanar gizo ina da advantage da kuma disadvantage yawanci dai advantage din shi yafi yawa gaskiya social media ta taimaka mu saboda business ina bani da shago su social media din nan ne shago na nake zuwa saka duka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban sani zan yi business ba
ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda zaka iya mai da ita a kan hannunka
to madalla yanzu kuma ga su ne mumuni barma dauke da sharhin jaridun Nijar
ziyarar da shugaba Muhammad Bazoum ya kai a jihar Difa don tantauna makomar yan gudun hijirar cikin gida na daga cikin muhimman batutuwan da suka fi daukar hankalin jaridun Nijar a wannan mako jaridar Le Sahel ta ambato shugaban kasar ta Nijar na fayyace tsarin ayyukan da gwamnati ke shirin kaddamarwa domin inganta rayuwar yan gudun hijirar da suka koma garuruwan su na asali wanda suka hada da samar da ruwan sha sake bude asibitoci da makarantu sai kuma tabbatar da tsaron da zai ba su damar komawa kan ayyukan noma a gabar kogin Komadugu da kewayen tafkin Chadi Jaridar ta ce a fannin soja shugaban ya ce an dauki muhimman matakai to amma kuma wannan ba zai sa a yi kwance da kaya ba saboda haka dakarun Nijar za su ci gaba da sintiri a ko'ina a fadin jihar ta Difa sakamakon lura da yadda Boko Haram ta yi nasarar fadada ayyukanta zuwa garuruwan da ke kudancin Mainisrowa jaridar Lanketer na cewa a yayin da Muhammad Bazoum ke cika kwanaki 100 kan kujerar shugabancin Nijar a ranar Asabar 10 ga watan Yuli yan kasar sun kashe kunnuwa domin jin bitar ayyukan da zai ce yayi a tsawon wannan lokaci jaridar wace ke amsa wata ayar tambayar da ta buga a shafin ta na farko ta ce sabon shugaban kasar ya ci tuta a fannin tuntubar rukunonin al'umma a bisa la'akari da jerin ganawar da yayi da kungiyoyi daban-daban jaridar ta ce ganawa ta baya-baya ita ce wacce aka yi tsakaninsa da jami'an hukumar yaki da cin hanci da kuma wacce suka yi da alkalai abinda wasu ke ganin sa tamkar wata alamar niyyar soma hukunta mahantama dukiyar jama'a jaridar Niger Enter Ebdo ta ce sojojin Niger da na Burkina Faso sun hada gwiwa domin yakar yan ta'addan da suka addabi al'ummomin garuruwan da ke kan iyakar kasashen biyu a taron manema labarai na hadin gwiwa da suka kira Kwamandan rundunar mayakan Nijar da takwaransa na Burkina Faso sun ce dakarunsu sun kashe 'yan ta'adda fiye da 100 sannan sun kwace tarin makamai tare da lalata wasu kayayyakin hada bumabaman gargajiya hada da wasu motoci da babura a yayin wata rawar dajin hadin gwiwar da suka yi mai lakabi da Tal murfe sharhin da La Rue de l'Histoire wacce ta bayyana cewa Gwamnatin Nijar ta karbe shirin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa daga hannun magaddan gari don mayar da shi a hannun shugabannin gundumomi wato prefe-prefe. Jaridar ta ce la'akari da yadda magaddan gari ko kuma mayar-mayar ke watanda da bahuhuwan cimakar da gwamnati ke aikewa don sayar da su akan farashi mai rahusa ga talakawa a karkara. Yasa gwamnatin baiwa shugabannin gundumomi hurumin tafiyar da wannan shiri. Su dai Umuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da yazo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.